demokradiya a yau. Cikin shirin shugaba Buhari ya taka doka ne da ya yi amfani da kuɗi ba tare da izinin majalisa ba, ko dai majalisar ce ba ta san aikinta ba. Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda ba za ku kasa ji ba, dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Edo Matthew Orogide ya gabatar da kujirin a tsige shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kan zargi ya yi amfani da kuɗi daga baitul malin gwamnati dala miliyan kusan 500 domin sayan jiragen yaƙi daga hannun Amurka ba tare da izinin majalisa ba. Har yanzu dai ƴan majalisa akwai masu faɗin cewa shugaban ya karya doka. To sai dai matsalar ta kai ga jihar da ɗan majalisar Orogide ya fito, inda magoya bayan su kan kujirin tsige shugaban Najeriya da masu adawa da hakan ƴan jam'iyyar APC mai mulkin jihar da kuma Najeriya suka hallara tashar jirgin sama da ke birnin Benin fadar jihar Edo domin marabta ko kuma su yi masa zanga-zanga kan mataki da ya dauka. Ga kaɗan daga cikin abin da ya faru a tashar jirgin saman, kamar yadda wakiliyar tashar talabijin ta jihar Edo ta faɗa a Duniya muka
ji. There is an uneasy calm here at the Benin airport as different drones have stormed this airport either in support or against the motion moved by the senator representing Edo South Senatorial District, Senator Francis Matthew Roide.
Wakiliyar tashar talabijin a jihar Edo take cewa akwai zaman zulumi ko rashin tabbas a tashar jirgin sama da ke nan birnin Benin fadar jihar Edo, inda kungiyoyi ko gungun mutane daban-daban suka yi cakan tashar saukar jirgin saman. A ɗaya ɓangaren akwai masu adawa da sanata waɗanda suka zo nan domin bayyana rashin jin daɗin su kan kudirin da ya gabatar na neman a tsige shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. A ɗaya gefen kuma magoya bayansa ne waɗanda suka zo don bayyana goyon bayansu kan kudiri da ya gabatar. Suna kallon sa zaman wakili da ya cika wakili wanda ya wakilci yankinsa fiye da ma yadda suka taɓa. Lamarin fa ya kai ga tilas sai da kwamishinan ƴan sandan jiha da ya nemi a turo masa da ƙarin jami'an tsaro domin tabbatar da doka da oda a tashar, kuma sai da gwamnan jihar ya zo kamin sanatan ya samu damar ficewa daga tashar jirgin saman, amma duk da haka sai da aka tunkuɗe masa hularsa. Na tambayi ɗaya daga cikin manyan lauyoyi masu zaman kansu a Najeriya, Hassan Liman, shin wake da alhakin ba da izinin kashe kuɗi ne a gwamnatin Najeriya?
Wanda ke da iko ko ɓangaren gwamnatin da ke da iko a kashe kuɗi a gwamnatin Najeriya shi ne majalisar dokoki na ƙasa, wato majalisar dattawai da kuma majalisar wakilai tare da shugaban ƙasa na Najeriya. Wato wannan ikon za a same su ne a ƙarƙashin kashi na 81, 82, 83 na tsarin mulkin Najeriya.
Hajji Hassan Liman, shugaban ƙasa yana da iko ya kashe kobo ba tare da yardan majalisa ba?
Hajji Sabo, ya danganci abin da ake batu a kai.
To,
amma duk daga tsarin mulkin Najeriya, duk kuɗin da shugaba zai kashe ne bisa ga izinin majalisa inda suka yi doka na kashe wannan kuɗin, wanda shi ya kamata ya gabatar musu da kasida ko kasafi na kuɗi da za a kashe a ƙarƙashin kashi na 81 ko ƙarƙashin na 82 ko ƙarƙashin kashi na 83 na tsarin mulkin Najeriya.
To,
su za su yi doka bisa ga abin da ya gabatar musu.
To,
shi kuma in suka amince da dokar suka yi doka, in ya suka hannu zai kashe wannan kudin. Hajji Sabo,
kun yi zarge-zarge a majalisar dokoki ta tarayya cewa hama akwai matakai na neman a tsige shugaban kasa saboda ya yi amfani da kuɗi kusan dala miliyan 500 na sayan wasu jiragen yaƙi daga gwamnatin Amurka, a bisa zargin cewa bai samu amincewar majalisa ya kashe waɗannan kuɗaɗe ba. Akwai yadda za a yi shugaban kasa ya kashe waɗannan kuɗaɗe gabanin ya gaya wa majalisa?
Hadi Sabo, kafin in kai gaba da wannan ansar, zan ɗauke mu in kai mu kashi na 82 na tsarin mulkin Najeriya, inda majalisar dokoki ba su yi doka na kashe kuɗi ko kasafin kuɗi a shekara ba. Shugaban ƙasa daga ɗaya ga watan ɗaya na sabon shekara har zuwa ga wata shida, kamar yadda ke yanzu a Najeriya, zai iya kashe kuɗi har na tsawon wata shida. Amma in za a kashe wannan kuɗin a ƙarƙashin kashi na 82 na tsarin mulkin Najeriya, kar kuɗin da za a kashe ya wuce kuɗin da aka yi kasafin kuɗi a wasu na shekarun da ya wuce. Amma in muka zo bayani ko tambayan da ka yi, wannan amsa hadi sahabo za a same sa ne a ƙarƙashin kashi na 83, ƙaramin kashi na 1 da 2 na tsarin mulkin Najeriya. Inda in akwai wani al'amari na musamman ya taso, wato abinda ake ce masa urgent and unforeseen situation, wato al'amari da ta taso na gari wanda ba yi tunani cewa irin wannan al'amarin zai ke tasowa ba, ballantana shi shugaban ƙasa ya gabatar da buƙata na musamman ga majalisa a tsari ko a kasafin kuɗi na wannan shekarar. To in wannan al'amarin ya taso, kashi na 83 na ƙarƙarin kashi na 1 ya ce shugaban ƙasa zai iya yin wannan al'amarin ko ya kashe kuɗin. Bayan ya kashe wannan kuɗin zai kawo buƙata gaban majalisa, international trade ko kuma shirikayya na ƙasa da ƙasa, musamman irin wani al'amari da ta taso na sayan jirage na yaƙi. Shi ne da shugaban ƙasa za a ce kawai ya tashi ya ta, to ana buƙata a yi gaggawar sayan su. An ba a yi gaggawar sayan su, wataƙila Najeriya za ta rasa wannan dama. To domin a nan za mu iya koma baya bisa ga tarihi. Lokacin shugaban ƙasa Jonathan an yi ƙoƙarin sayan irin wannan jiragen da Amurka, amma ba a same su ba. Tun da Najeriya tana da wannan dama ta samu, to shugaban ƙasa bai aikata laifin komai ba. Tun da dai wannan abu a ƙarƙashin kashi na 83 na tsarin mulkin Najeriya, ƙaramin kashi na 2 zai iya zuwa ya gabatar musu kamar yadda ya yi a cikin wannan al'amarin, ya ce to ku tabbatar da shi ya zama doka. Haji samu fahimta na da fasarin da za a ba a kashi na 83 ƙaramin kashi na 1 da 2 kenan. Haji samu
hajjatan, to idan da gaske ne wai dalilin gabatar da kudirin a tsige shugaban ƙasa kan wannan dalilin kashe waɗannan kuɗaɗe ne, menene fahimtar ka? Yan majalisar ba su san tsarin mulkin Najeriya ba ne ko dai kawai cikuciku ne irin na yan siyasa?
Wani sabu a nan ba zan ce ba su san tsarin mulkin Najeriya ba, ba su fahimci menene manufar kashi na 83 ƙaramin kashi na 1 da 2 ba. Domin in mutum zai karanta doka, akwai abin da ake cewa spirit, menene manufar wannan dokan ko menene manufar wannan kashi. A lokacin da ake wannan dokan, ɗan majalisar Najeriya ya kamata su tambaye kansu, ko wakilai su tambaye kansu, me ake nufi abu na gaggawa in ya taso? To inda sun karanci manufar waɗanda suka hassa tsarin mulkin a 1999, za su ga cewa shugaban ƙasa yana iya yin wannan al'amarin kafin ya zo ya gabatar musu. Amma wannan al'amarin bai kai da za a ce za a tsige shugaban ƙasa a ƙarƙashin kashi na 143 na tsarin mulkin Najeriya ba. Haji sabu
haji hasan, ana iya cewa sayan waɗannan jirage ne abu ne na da ya taso da ba sani ba, saboda ai maganan nan tun zamanin Obama ake wannan rikici Amurka ta ƙi saye da jiragen nan. Kana gani ba su da lokacin sanin cewa akwai buƙatar rashi a cikin kasafin kuɗi?
Haji sabu, domin shugaba kuskure ne ya je gabatar wa majalisa buƙata na kuɗin da ya zarce ko ya ƙasa abin da ake buƙata. To a nan shi ne kashi na 83 ƙaramin kashi na 1 da 2, in aka kalle su da kyau aka musu fasara da ya kamata, za ga cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya kasu ne da a fahimta da wannan tsarin mulkin Najeriya. Hanyar samu
masu sauraro, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin Demokuraɗiyya yau na wannan mako. Sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. amma madadin lauya Hassan Liman da Tubahiru Dole da kuma Solomon Abu wadanda suka daidaita sautin shirin anan ni sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.